Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abinda masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke cewa biyo bayan bayyanar wasu sunaye a yanar gizo a kwanan nan a matsayin ministocin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu za ta nada.
Ina ganin kaman kanzon kurege ne, amma ni anan ina ganin wato mutane ne masu neman yin riga malam masallaci suke yin wannan, wanda ke ko waɗansu su sa su yi don a tallata sunansu, sai a ce ko da ba a yi niyyar samun kima sai aikowa na ya cancanta a nemo shi.
Garba Suleiman Krako ma dakin samu naka kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumar hana fasa kwabri ta Najeriya ta ce a shirye take da hada hannu da manoma da sauran masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da sabuwar dokar hukumar ta shekarar 2023 da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Kamar kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan kasa da hukuma wanda Muhammadu Ibrahim Kwariya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Yayin da ya kai ziyara ofishin Prime Minister Burtaniya a Downing Street a London gabanin taron NATO da za a fara yau Talata a Vilnius da ke kasar Lithuania, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dangantakar Amurka da Burtaniya tana nan daram. Biden ya ce muna da abubuwa da dama da za mu tattauna, kuma a ra'ayina komai na tafiya yadda ya dace. Sai dai kuma a sadaddawar da Washington ta yi game da cewa za ta aike wa Ukraine nau'in bom mai yaya, duk da cewa kasashe 123 cikin su har da Burtaniya sun haramta amfani da shi domin irin barnar da yake yi ko bayan an harba shi. Sunak bai fito fili ya kushe wannan mataki da Amurka ta dauka ba. Sai dai kuma a jawabinsa a ranar Asabar ya shaida cewa Burtaniya ta rattaba hannu a yarjejeniyar da ta haramta sarrafawa ko kuma amfani da bom mai feshi, kana ba ta goyon bayan yin amfani da su. Shugaban sashen Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da al'amuran jinkai ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AP cewa za a iya kwatanta tashin hankalin da ake ciki a Sudan da yakin basasa mai muni, kana akwai bukatar da ke akwai ga kasashen duniya su samar da majalisin da zai duba batun domin kawo ƙarshen rikicin. Martin Griffiths ya bayyana haka ne a jiya Litinin a sa'ilin da shugabannin yankunan suka gana a Ethiopia bayan rushewar yarjejeniyar sulhun da aka yi a ƙasar Saudi Arabia a watan Yuni. A halin yanzu dai, Misira ta ce za ta zama mai masaukin bakin shugabanni daga ƙasashe masu makwabtaka da Sudan a ranar Alhamis domin kawo zaman lafiya, amma kuma ba ta ba da muhimman bayanai ba. Ya zuwa yanzu dai rikicin na Sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 3,000, kana akalla mutum miliyan 3 ne rikicin ya raba da gidajensu. Kawo yanzu sojojin Sudan da RSF sun yi alkawarin tsagaita buɗe wuta har sau 10, amma lamarin ya ci tura. Griffiths ya ce akwai buƙatar gaggawa ta ganin cewa an samar da wani sabon yanayin da zai ba da damar tattaunawar da za ta kai ga amincewa a samar da taimakon jinkai da kuma kawo ƙarshen rikicin domin manyan motocin kayan jinkai su samu damar shiga lunguna. Sannan kuma ya kasance duk wani dandalin da za a kafa yanzu ya samu wakilcin kungiyoyin jinkai. To ana shan labaran daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka ne a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a shirin mu na safe a baya-bayan nan, an sha ganin wasu sunaye da ke fitowa a yanar gizo ana yaɗa jita-jitar cewa su ne sabbin ministocin da shugaban Najeriya Bola Tinubu zai naɗa. Sai dai a hukumance babu wanda ya tabbatar da wannan batu. Mai sharhi kan lamarin yau da kullum, Garba Suleiman Krako, mazaunin garin Massachusetts a nan Amurka, ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu a wata hira da na yi da shi.
Wato, wannan listin da ake ta fito da shi shi dai shugaban kasa bai hurucin yace gashi ba kuma koda yace gashi din bai tura a hukumance ba ma ko Senate ko House of Reps cewa a tantance to abun mamaki ma sai yau gashi muna ta gani a wato kafafun watsa labarai na media har da cire sunayen mutane a ba su post aka ce gashi wannan an ba shi ministry kaza gashi ma kamar an raba jihohi kowane jiha ne zan fara ma har mutum biyu aka riga aka sa sunansu ina ganin kamar kanzon kurege ne da shi dai shugaban kasa Tinubu bai fito ya nuna cewa ga sunan wani ba ga sunan wani ga sunan minister da za a kai wani ba amma ni ana ina ganin wato mutane ne masu neman yin riga malam masallaci suke yin wannan wanda ke ko waɗansu su sa su yi don a tallata sunansu sai a ce ko da ba a niyan sa mutum ba sai aiko wannan ya cancanta a nemo shi
ka ce kamar wasu ne suke kokarin su yi riga malam masallaci kana ganin hakan zai yi wani tasiri
to kamar yadda Bahaushe yake buri ya kama da mutum a cikin sunayen waɗanda aka sassa din tabbas ba za a rasa wanda yake za su cancanta suna ciki ba tunda yake na farko dai sun yi ma jam'iyya bauta sun yi ma jam'iyya yaƙi misali ba irin dambarwar da ba a yi ba da Malam Nasiru El-Rufa'i kafin a kai ga gacin wannan zaben to a nan ko ai dole in an ga sunan Malam Nasiru El-Rufa'i a cikin wannan list din wanda ake cewa gashi an sa sunayensu to a nan aikin ga buri ya kama da mutum banda wannan akwai kuma waɗansu su ma wanda suka bauta ma jam'iyyar suka yakin zaɓe da neman zaɓe da ƙarfinsu da gumunsu da aljihunsu sun sadaƙar duk inda Tinubu ya sa ƙafa suna tare da shi to amma ɗan su ma ba a sa sunansu ba a ciki saboda haka kamar yadda nake cewa sai dai an ga abin da shi shugaban ƙasa wanda yake zahiri ba baɗini ba ya tura ma 'yan majalisa domin su tantance su amince.
Alhaji Garba Suleiman Krako kenan mazaunin garin Massachusetts na Amurka mai sharhi kan lamarin yau da kullum. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An ayyana shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kungiyar ƙasashen Afirka na yamma. Tinubu ya shaida cewa zai mai da hankali wajen yaƙi da matsalar rashin tsaro da ta'addanci da ke daɗa ta'azzara a yankin na yammacin Afirka da kuma raya muradun demokuraɗiyya a ƙasashe mambobin kungiyar bayan da aka yi juyin juya hali a wasu ƙasashe a yankin. Ga Baba Yakubu Makiri da fassarar rahoton Timothy Obiezu.
Taron shugabannin kungiyar ECOWAS da aka yi a kasar Guinea-Bissau shi ne na farko da shugaba Bola Tinubu ya tattauna da takwarorinsa na yankin tun bayan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa a watan Mayu. Shugabannin na yammacin Afirka sun zaɓi Tinubu ya jagoranci kungiyar ta yankin tsawon shekara guda inda ya maye gurbin shugaban ƙasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo. Senata Iroegbu mai mujallar tsaro ta The Global Sentinel ya ce zaɓo Tinubu ya shugabanci kungiyar ta ECOWAS bai zo da mamaki ba.
It's a good move because of the stature and role of Nigeria in the sub-region.
Ya ce wannan mataki ne da ya dace duba da irin matsayi da rawar da Najeriya ke takawa a wannan yanki. A ɓangaren kuɗi, Najeriya ce ke ba da kaso 60 cikin 100 na kuɗaɗen da ake gudanar da ECOWAS. Hakan zai taimaka wajen ƙarfafa yankin, kuma Najeriya na taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Sai dai Iroegbu ya ce na da Tinubu shugaban ECOWAS ya zo a wani lokaci mai dan matsala saboda a matsayinsa da sabon shugaba yana fuskantar shari'ar kalubalantar nasarar zaɓensa a kotu.
People have expected okay they should wait for the conclusion of
Mutane suna sa ran za a jira har sai an kammala shari'ar zaben da ke gaban kotu. Bisa ga doka shi ne shugaban kasa ya sha rantsuwar kama aiki, amma dai har yanzu ana kalubalantar halaccin nasararsa. Irin waɗannan abubuwa su ne suke haifar da rashin zaman lafiya saboda rashin gamsuwa, kuma muna sane da abin da ya faru a ƙasar Gini. A cikin watan Satumba ne sojojin Gini suka hambarar da shugaba Alpha Conde shekara guda bayan da 'yan adawa suka ƙi amincewa da sake zaɓensa. Kasashen Mali da Burkina Faso su ma sun ga juyin mulkin sojoji a shekaru uku da suka shuɗe. A cikin jawabinsa na ranar Lahadi, Tinubu ya yi alkawarin ba da muhimmanci ga ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya. Yana mai cewa ba za mu ƙara lamunta da yawan juyin mulki a Afirka ta yamma ba. Tinubu ya ce barazanar da zaman lafiya da tsaron yankin ke fuskanta ta kai matsayi na fargaba, inda ya kira ga kafa wata rundunar haɗaka ta yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin. A Najeriya, 'yan bindiga sun kashe mutane 36 a ranar Lahadi a wasu ƙauyukan jihar Benue da ke arewa maso tsakiya da kuma jihar Filato. Tinubu ya kuma kira ga saka sashen masu zaman kansu wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin Afirka ta yamma. Amma masanin tattalin arziki a cibiyar adalci ga jama'a Ize Oyenkere ya ce Najeriya na buƙatar ta yi wa baki ɗayan tsarin tattalin arzikinta garin bawul domin ta amfana da yarjejeniyar ECOWAS.
Nigeria has a strategic position in the region, but whatever you do in terms of political, economic or social diplomacy is a product of
Nigeria na da matsayi na musamman a yankin, amma duk abin da za ka yi ta fannin siyasa da diplomasiyyar tattalin arziki shi ne abin da za ka samu a gida. Kama daga tattalin arzikinka da siyasarka, idan aka yi wa tattalin arzikin Najeriya tsari da ya dace, to kasuwar ECOWAS za ta kasance tamu, wani ba zai iya yin takara da mu ba. Amma a yau, duba da irin kalubaloli da muke fuskanta da kuma wasu matsaloli da ka iya tasowa, zai yi matukar wahala Najeriya ta samu amfanin waɗannan damarmakin. Tinubu ya ce Najeriya za ta ɗauki bakoncin wani taron kolin ECOWAS akan ciniki da zuba jari a cikin watan Oktoba a matsayin wani bangare na manufofinsa wurin farfado da tattalin arzikin yankin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa hannu da manoma da sauran masu ruwa da tsaki don aiki tare wajen aiwatar da sabuwar dokar hukumar ta shekarar 2023 da nufin bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shiga ga ƙasar da kuma kare manoman cikin gida a harkokin cinikayyarsu na ciki da wajen ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar Kwastam ta bayyana hakan ne a wani taron ƙarawa juna sani na yini biyu da ta shirya da ke gudana a birnin tarayya Abuja, inda sabon makaddashin babban kwantiroda Bashir Adewale Adeniyi ya bayyana cewa
we are all going to be stakeholders.
A shirye hukumar take ta haɗa gwiwa da manoman ƙasar wajen tattara bayanan sirri domin inganta ayyukanta, saboda idan aka kare manoma ana kare tattalin arzikin ƙasar ne. Inda ya ƙara da cewa sabuwar dokar ta Kwastam ta shekarar 2023 za ta taimaka matuƙa su riƙa sauke nauyin kin da yana taya uyansu sakamakon samar da tsauraran matakan hukunta masu karya doka ta yadda zai dake da aikata maganin dukkaka
violations against the customs law.
Babban daraktan cibiyar nazarin shari'a mai zurfi ta Najeriya Farfesa Muhammad Tawfik na daga cikin mahallarta taron, inda ya bayani akan yadda tsaffin dokokin hukumar Kwastam ya hana ruwa gudu wajen ingancin aikin ta.
To na farko dai, kafin watan April na shekarar, customs tana da dokoki sun fi 37 hada regulation wadda yake gaskiya ba sa taimakawa wajen ingancin aikin Nigerian Customs Service, sabili da dokokin sun kasance dokoki ne da basu dace da yanayin zamani da ababen da ake bukata na yadda customs suke aiki a wasu kasashe ba. Dokoki da suka shiga wajen 63 ana son su gaba da amfani kuma da taimakawa kasa, sai da taimakawa in kasuwa ba zai yiwu ba. So dokar da aka rattaba hannu a kai a watan April a bana ba tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, a gaskiya ya kawo da wasu masu alolin da ake samu da customs da dokokin customs da kuma wahalhalun da ƴan kasuwa suke sha ta fannin yadda suke mu'amala da custom da kuma yadda suke kokarin tabbatar da cewa kamar an samu su sauki na hurɗa da custom saboda su samu su ma su cimma burin su na kasuwanci sa'ilin da su taimakawa ƙasa su samu kuɗin shiga.
A nasa bangare Malam Idris Giwa wanda ya wakilci babban sakataren ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare ya ce
wannan sabon doka da aka samu na Nigerian custom ne da za su tafi da ayyukan su kamar wanda aka mata baibayi ne aka kwanci so zai samu damar aiwatar da ayyuka yadda za a samu kudaden shigowa a kasasun nan kuma zai taimaka ma mutane wanda suke da guri su fitar da kayayyaki su yi sana'a zuwa kasashen waje wannan shine babban abu muhimmi wanda aka ci nasara akai
idan ana iya tunawa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya rattaba hannu akan dokar a watan Afrilun shekarar 2023 da muke ciki dokar kwastam din da aka kwace a kallar shekaru 63 ba tare da yin gagarumin gyara ko sauyi a kai ba Lima Abdulrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya
har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ƴan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more ƴanci
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
to su dai ba a tabbatar da kuɗi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun ɗauka ba a samu komi gare su ba
wani lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala ƙazuwa da wasu cututtuka dake damun yaran in muka je suna gaya mu saboda cinkoso
kai baro na shekara gonsha ko babu ne gidan kasu babu daki ba ka dai walwala to muna roƙon Allah na roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara dan an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani zaci da kashi har ya tallafa mu uwayen shi
batun haƙi da ƙorafin iyayen yaran da ke garkame a gidajen kaso a jihar Maradi ta jamhuriyar Niger ne al'amarin da shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan mako zai yi tsokaci a kai a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi-kote na sasamura
madalla masarai batun kare haƙƙin bil'adama wani al'amari ne mai faɗin gaske kuma na ci gaba da kasancewa wani babban ƙalubale a sassan duniya musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya jamhuriyar Niger da sauran ƙasashen nahiyar Afirka ɗaya daga cikin wurare da hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke kwarmato cewa hukumomi na take haƙƙin ɗan adam shine gidajen waƙafi inda akan tsare mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka ba tare da ba su kulawar da ta dace ba. Yawaitar adadin mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka na daga cikin dalilan da ke sabbaba cunkoso a gidajen yari. A jihar Maradi ta jamhuriyar Niger iyayen yara ne ke kokawa game da makomar ƴanci da haƙƙin ƴaƴansu ƙanana waɗanda ke tsare a gidajen kaso bayan tuhumar su da aikata laifuka daban-daban. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Maradi Mansur Sani ya hada mana rahoto dangane da wannan batu.
Yawaitar aikata miyagun laifuffuka da ƙananan yara ƴan ƙasa da shekaru 15 ke yi ya fara zama ruwan dare a wannan zamani. Gidajen kurkuku ko kaso na Maradi sun ware wurare na musamman a ciki domin ajiye waɗannan yara a daidai lokacin da ya kamata a ce yaran sun je makaranta domin amfanin rayuwarsu nan gaba. Laifin sace-sace, fada da makami, kokarin fade, ta'ammali da miyagun kwayoyi su ne manyan laifukan da aka yi tuhumar waɗannan yara da su. Wasu iyaye da wannan kadara tartsa da ƴaƴansu sun yi tsokaci.
Sunana Usaina. Ba yaro karan biyu ci shekara 13 ba bai kai 15 ba ya shiga cikin wanga mugun yanayi gidan kasu kenan dole ne mu shi rayuwar mu bamu shi dadin
ta menene aka ce yayi ko kuma yayi
abinda aka ce yayi harakar dauka kudi ne aka ce sun dauki kudi aka kai su gidan to su dai ba a tabbatar da kudi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun dauka ba a samu komi gare su ba
sunana Umar Adamu amma an yi sanna da burguje
kai baro na shekara gonsha ko babu ne gidan kasu babu daki ba ka dai walwala ba ka da wala to muna roƙon Allah muna roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara in an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani zai ci da kashi har ya tallafa mu uwayen shi in ka diba ka ga wanga abun wanda kake gani daudawa ce da dai kare da sata a lon wasa aka ce kome aka ce za a busa yaran na a diba a gani a sanwanta a sake su zaka gida zo su nemi aikin da za a ada su sa gare shi dan saboda su ci da kansu har su tallafa mu kasa saboda yaro na gidan kasu mu tsohi yau to gobe na kasan mu zata duk wani yaro in ya tashi a ce da ya dan lahi an buru mu kashi ciki yaro Allah bai ba adiba mu na gani adiba aya tsoro ne a saman tsakkuwa
kungiyoyi daban-daban da ma ma'aikatan gwamnati na iya kokarin su dan ganin yaran sun kubuta daga wannan gida na kurkuku Muhammad Lawli Garba na ma'aikatar da ke kula da jin daɗin mata da ƙananan yara rashin jihar Maradi cewa yayi
to ma'aikatan mu muna zuwa can gidan kasu mu yi hira da waɗannan yara mu ba su magana wasu uwayen su ba marada suke ba muna an so sana mu kwatanci da garin da uwayen nasu suke wasu mu shi can garin ko kuma unguwa inda wasu yaran aka kama su uwayen su sun yarda su ba su ma zuwa ajin su sai yaran su ga mun mu tai mu ga uwayen mu ba su magana sai uwayen su ci gaba da zuwa suna kawo musu abinci da dukkan wasu abubuwa na bukata kuma muna ganin juji bisa kan wannan magana mace wanda yake da karamin lahi a sassauta mashi saboda gidan kaso ba wurin zama bane shi ma rejistar wanda ke kula da gidan kaso ke muna magana tare da shi saboda wani lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala kazuwa da wasu cututtuka dake damun yaran in muka je suna ga mu saboda cinkoso amma aikatan mu tana tunane waɗannan husa'o'i ne ya kamata a yi dan a samu yara su bar zama cikin gidan kasu akwai wata kungiya da ana ce mata garin dirdin yaman yaro ya girma cikin mutunci ita ke zuwa can gidan kasu ita ke kula da abincin yaran da kayan su da harkar rashin lafiyar su da ban magana kuma aka saki yaran ana kawo su ga ma'aikatar jihar Maradi mai kula da haƙin yara mu kai su wajen uwayen su mu je a tattauna da uwayen in yaro yana son wani aiki kuma a aza shi wasa wannan aikin kuma muna sa idanu bisa kai a gani yaro ya zama abin kwarai
su ma a nasu bangare hukumar da ke kula da gidan kurkuku na Maradi na jan yaran ga jikinsu ta hanyar hirarraki da su tare da yi masa nasihohi rejistar samana ya yi ƙarin bayani
kusan gidan kaso gidan kowa ne ba mai lahi kare ne yana kaso wadansu ɗaro ne yana kawo da sayan nan ma na haɗa mu yara da na yi lissafi kikinsu masu sata sun yawa ka samu ma ko da muna yi musu nasiha lokaci zuwa lokaci muna shiga mu yi musu nasiha paske ko ma ba da abin nan ba demo ne na tambaye su SK sun taba gani barawo a tajiri ko barawo da yana da babban gida ko mai kwangila ko mai abin nan babu wanda da ka dauka kullum ana hidda maka albarka kaka ne kana kare ne in ka gani barawo sofo to ka san da kaso ne ya jima kullum muna yi musu nasiha sai mun sauraron su to kana mun hira mu mai da su kamar demo
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu iya magana ke cewa ko tuna bara bai ji daɗin bana ba alan sha'abu begu wanda tijo kuma tsohon malamin makaranta da ya ritaya ya yi tsokaci tare da jan hankali
yaro gidan kasu ba a san da shi ba gidan kasu kai malaman makaranta mu na da mu da kan mun isa horon yara hawan uwaye ma ba su iya to sai ya zamanto yanzu sai da ce abu Allah kiyaye yara sun lalace daga wata kwaya sai wani sace-sace sai biye-biye kai da abu dai sai wani hwaɗe abu dai ga nan ba daɗi
ni ke kawo haka ɗin
rashin ladabi da biyayya ne kamar dan ce ma kuma uwaye gaskiya yanzu ba ruwan su ma da yar zanca dan in dabba ta bace a ta budatta in dabba ka bada ga dillali ta za ka kai tsaye sai an sai da wannan dabba amma da ba a kula da shi sai an ce Allah kiyaye da wannan abu kaga yanzu har malamin makaranta ana shake shi ana bugun shi har da ba Allah kiyaye haka kashewa ake yi sai a ce duniya sai saurari kawai
a matsayin ku na DJ kuma kakanni ga waɗannan yara me kuke ganin za a yi domin a yi maganin wannan matsala ganin cewa yaran nan su ne manyan gobe
an ya ko an gara su zama yaran gobe daga tabi'a abinda na gani shine ta kamata gwamnati ya wani tsari na inda yaran nan wanda suka lalace ya zamanto an sa suri guda ana koya masa ladabi da biyayya da makaranta. Na zama babban director na center din na horo wanda ke da kwaro wannan lokaci yaran nan wanda muka zana yanzu akwai irin su amma kaga akwai makarantai da akwai wanda suka zama mushallakwal akwai aikin hannu na katako akwai aikin hannu na ƙarhe akwai kuma aikin hannu na tela to unga wannan za a dawowa to ni na yi amincewa da wannan gidan kaso ba horo bane gidan kaso hinjirar da yara ma yake amma aka musu nasu na musamman inda za su kwana kamar tsarin da bazumi na yan mata koya musu duk abin da kamata a koya musu kuma in sun kare a ba su dan jari dan su tashi aikin wani abu aiki hannu da dai sauransu
tare da fatan kowa zai kama domin ceto kananan yara da suka sabka daga bisa godobi domin dora su a layi domin gyaran gobanmu
to Allah ya kyauta. Masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kina sai makon gobe idan Allah ya kai mu ya zama da jin daukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu
madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wace ta mai da hankali kan taron shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana a ƙarshen mako a kasar Guinea-Bissau inda aka tattauna halin da ake ciki game da shirin mayar da kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea-Conakry kan tafarkin demokradiya. Na da gefe maganar kullo da kuraden bai daya jaridar ta ce matsalolin da ake fuskanta wajen kai da kawon kayayyaki a tsakanin tashar jirgin ruwan Abidjan da ta Lagos na daga cikin batutuwan da aka tabo a yayin taron na Sadiyawo karo na 63 wanne a ƙarshen sa aka zabi Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a matsayin sabon shugaban rukun kungiyar. Jaridar Lanketer na cewa matsalar tsaro a jihar Tilaberi ta tilasta jama'ar ƙauyen Jalajo da kewaye zuwa birnin Yamai neman mafaka. Jaridar ta ce 'yan bindiga a karkarar Jalajen ne suka ɗebarwa waɗannan ƙauyawa wa'adi su fice ko kuma su yaba wa ayazakinta mafari kenan suka arce don tsirar da rayukansu. Jaridar Le Horizon na cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta shiga yunkurin gano masababin kayan da ta sha a zaben 'yan majalisar diaspora na ranar 18 ga watan Yunin 2023 ya aka haifa a ragaya ya aka yi daga kujeru uku jam'iyyar mai mulki ta tashi da kujeru biyu kacal irin tambayoyin da ke yawo akan wasu 'ya'yan jam'iyyar ta PNDS kenan bayan bayyanar sakamakon zaben da hatta shugaban jam'iyyar na ƙasa ya zagaya ƙasashe da dama da nufin neman yardar masu zaɓe. Jere ta ce faduwar PNDS tarayya a zaben 'yan majalisar diaspora wata alama ce da ke nunin sabon shugaban jam'iyyar ya gaza cin jarabawarsa ta farko a fagen siyasa. Mukarkare da jaridar Ayr Info wacce ke cewa shugabannin al'umma a jihar Agadez sun gudanar da taron gaugawa domin tantauna ta inda za su bullowa wani bakon al'amarin da ya wakana a birnin Agadez a ƙarshen mako inda wasu ƙarti uku saye da kayan mata sun sha jagira da jan baki suka yi ta zagaya titunan birnin na Agadez cikin sigar rangwada. Jaridar ta ce cece kucen da abin ya haifar ya sa shugabannin jama'a yin zaman musamman wanda a ƙarshe suka buƙaci al'umma ta kai zuciya nesa domin waɗanda suka aikata abin baƙin haure ne da ke jiran zuwan ranar da za a mayar da su ƙasashensu na asali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yayin da ya kai ziyara ofishin Prime Minister Burtaniya a Downing Street a London gabanin taron NATO da za a fara yau Talata a Vilnius da ke kasar Lithuania, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dangantakar Amurka da Burtaniya tana nan daram.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.